أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. إمام مسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكان غوديا تبت الله سبحانه وتعالى وندي ساكي بامو ونندام نساكي كسن شوا تاردكو أتكون ودنن دروسا ماسو تارن البركة دروسا ونسك شاهي كاون أبيو أما هنغان الدين المسلمين. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darussan da suka gabata sun shahi matakai wanda mutum zai bi dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya domin ganin cewa ya tsarkake ɗabi'unsa, ya gyara ɗabi'unsa, ya tarbiyantar da zuciyarsa, sannan ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Cikin waɗannan matakai da marhaloli wanda muka ambata, mu ambace tuba, mu ambace musharata, mu ambace muraqaba, mu ambace muhasaba, sannan mun zo mu yi bayani kan niyya da kuma hakikaninta, inda muka yi bagana dangane da tsarkake niyya da kuma ikhlasi da abin da ya shahi riya. Mun shigo mataki mai biyuwa baya ga waɗannan matakan, wanda ya shahi shiru da kuma gyaran halshe, kiyaye baki. Insha Allah, yau matakin da za mu yi bayani a kansa, wanda za a hau a kansa bayan waɗannan matakai wanda suka gabata, shi ne ma'rifatun nafs, watan sanin kai. Yana da muhimmanci sosan gaske zamanto mutum ya san kanshi, domin sanin kai babban mataki ne wanda mutum zai hau wurin samun matakai masu ɗaukaka, masu kima a fagen tarbiyantar da zuciya da kuma gyaran ɗabi'u. Mutumin da bai san kansa ba, ba yanda za a ce ya san Ubangijinsa. Mutumin da bai san kansa ba, ba yanda za a ce ya harraka domin ganin cewa ya gyara kansa. Malaman akhlaq suna ba da misalin mutumin da bai san kansa ba, da misalin mutumin da bayan da za a ce ya ziyarci likita ko kuma ya je wurin likita domin neman magani, alhali bai san me yake damuwarsa ba. Bayan da za a ce mutum ya je likita ba tare da yana tattare da cuta, kuma ya san cewa yana tattare da cuta ɗin. Hakanan kuma misalin da suke badawa dangane da mutumin da bai san kansa ba, ya yi daidai da misalin da mutumin da bayan da za a ce ya ɗauki mataki na tsare kansa ko kuma difa'i ga kansa, alhali bai san cewa ba akwai maƙiyi a gidansa wanda yake son ya masa aibi ko ya huskantar da wani cutarwa ya zuwa gare shi. Hakanan suna sifanta mutumin da bai san kansa ba da mutumin da bayan da za a ce ya harraka wurin neman bukata, alhali baya da bukata. Kinan lazim ya zamanto mutum ya san kanshi. In ka san kanka, lokacin za ka san Ubangijinka, lokacin za ka san kiman kanka, lokacin za ka san darajar kanka, lokacin za ka san muhimmancin rayuwanka da kuma kasancewanka a wannan doron ƙasa. Saboda haka mataki ne mai matuƙar muhimmanci a cikin matakai wanda mutum zai hau ganin cewa ya tsarkake ruhinsa, ganin cewa ya tarbiyantar da kansa, ganin cewa ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kinan al'amari na harko shi ne muhimmancin sanin kai. Idan mutum ya san kanshi, kamar yadda muka ambata, zai san darajar kanshi, zai san karaman kanshi, zai san kiman kanshi, zai san muhimmancin rayuwarsa a wannan doron kasa, zai san muhimmancin halittar shi da Allah subhanahu wata'ala ya yi. Kenan zai harraka wurin ganin cewa ya gyara kanshi, zai motsa wurin ganin cewa ya gyara ɗabi'unsa, zai motsa wurin ganin cewa ya yaƙi miyagun ɗabi'unsa. Wannan muhimmanci na farko kenan a matakin farko. Muhimmanci na biyu dangane da al'amarin sanin kai shine, idan mutum ya san kanshi zai samu ittila'i akan haturra wanda suke kewaye da shi, zai fahimci cewa menene yake jiran shi idan ya yi wasa da kansa, ya kasa tsarkake kansa, ya kasa kyautata ɗabi'unsa, menene yake jiran shi. Wannan sanin kai shine zai sanar da shi wannan, shine zai ba shi ittila'i akan wannan. Abu na uku wanda yake nuna mana muhimmancin sanin kai da kuma kiman shi shine, duk abubuwan da suka boye ma a cikin zuciyanka, a cikin ruhinka, na cututtuka na zuciya da na ruhi, lokacin da kake muhawala ganin cewa ka san kanka, wannan zai baka dama ya zamanto ka fahimci wannan cututtuka din. Domin kuwa bayan da za a ce mutum ya fahimce ya yaƙi cuta alhali bai san cewa yana ɗauke da shi ba, kamar misalin da muka buga wanda malaman akhlaq suke bayyana cewa bayan da za a ce mutum ya ziyarci likita alhali bai san cewa baya da lafiya ba, kenan mutum ya san cewa baya da lafiya mataki ne mai matukar muhimmanci wanda zai ingiza shi ya zamanto ya je neman lahiya. Kenan wannan al'amari na uku kamar yadda muka ambata daga cikin al'amura wanda suke da muhimmanci kuma suke nuna muhimmancin mutum ya san kanshi shine, abubuwan da suka boye na cututtuka a cikin ruhinsa, a cikin zuciyarsa zai samu ittila'i a kansu, zai san su. Al'amari na hudu shine, dukkanin asulla ko kuma dukkanin tushe na miyagun ɗabi'u sun boyu ne a cikin zuciya. Ma da mutum bai san asalin su ba, bai san asasan su ba, bai san ainihin su ba, to ba yanda za a ce kuma ya san yanda zai yaƙe su. Kenan wannan yana nuna mana kenan muhimmancin sanin kai. Idan mutum ya harraka yana son ya san kansa, to wannan zai taimaka masa ya zamanto ya yaƙe, ya bincika waɗannan miyagun ɗabi'u kuma ya yaƙe su daga asalinsu, daga tushensu. Sannan muhimmanci na biyar wanda za mu iya gani dangane da abin da yake nuna mana muhimmancin sanin kai shine, idan mutum ya san kanshi zai san Ubangijinsa, kamar da zai zo cikin sashen hadisi wanda za mu ambata nan gaba. Sanin kai shine zai sa mutum ya san Allah subhanahu wa ta'ala, ya san Ubangijinsa, ya san mahaliccinsa. Rashin sanin kai kuma shine zai sa ya zamanto mutum ya jahalci Allah subhanahu wa ta'ala, ya jahalci mahaliccinsa, ya jahalci Ubangijinsa marininsa. Kenan wannan yana nuna mana muhimmancin mutum ya zamanto ya san kanshi, muhimmancin zamanto mutum ya motsa wurin kokarin sanin shi wane ne. Akwai bincike da dama wanda aka yi dangane da ilmumuka na zamani wanda ɗan adam ya bincike ya gano su, janibin technology da sauransu. Amma waɗanda suka yi bincike dangane da sanin shi mutum wane ne, mutum menene, kiman mutum menene, darajar mutum me yasa ne mutum yake rayuwa cikin wannan duniya din kaɗan ne, shi yasa akwai dewa sun wallafa littafai kan nuna cewa mutum wanda yake an jahilce sa, wato hakikanin mutum, suna bincike dangane da menene hakikanin mutum in kasa ganiya. Kuma lil asaf abin takeici shine, masu bincike wurin sanin hakikalin mutum sun yi karanci kamar yadda muka ambata. Kenan idan da a ce duniya mailmanta za su ba da lokacin su wurin bincike kan wane ne mutum ko kuma suna bincike wurin sanin kawo kansu. To da yau duniyar da muke rayuwa a cikin ta ba ita bace a yau da wata duniya ce daban. Irin wadda Allah subhanahu wata'ala yake bukata, irin wadda za ta gadar mana da rayuwa mai kyau tayyiba cikin wannan duniya din kamin na lahira. Kenan lazimi ne zamanto mutum ya san kansa, kuma wannan yana bukatan kokari, yana bukatan mutum ya yaki kansa, ya bada lokaci wurin tadabburi da kuma tafakkuri a cikin zatinsa shi kan kansa domin gano asrar din kansa. Yin haka shi ne zai gadar masa da abubuwan da muka ambata, zai samu ittala'i akan kurakuransa, zai samu ittala'i akan asalin cututtukan da suke damuwan shi, zai samu ittala'i akan hanyoyin da zai bi wurin gane hakikanin shi da kuma karaman shi da darajar shi, zai san ubangijinsa. Shi yasa zamu samu riwayoyi a cikin riwayoyin addinin musulunci, hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka, suna gayanta akidi akan mutum ya zamanto ya san kanshi ko mutum yayi kokarin ganin cewa yayi sa'ayi wurin sanin kanshi, saboda falalan da yake tare da shi da natijojin da yake tare da shi masu kima wanda za su gyara duniyar mutum da lahiransa. Al misali, muna da hadisi da yazo daga Imam Ali alayhi salam, yana cewa nal al fawz al akbar man zafara bi ma'rifati an-nafs. Yake cewa haqiqani haqiqatan duk wanda ya samu dacewa wurin sanin kansa, to tabbas wannan mutum ya samu babban rabo, ya samu rabo mafi girma. To wannan rabo din rabo na duniya da na lahira. Idan mutum ya san kanshi, to ya raba wata babban rabo, rabo mafi girma na duniya da na lahira. Wannan yana nuna mana muhimmancin sanin kai da kuma kiman sanin kai a mustawan duniya da na lahira. Abinda mutane suke nema rabo, abinda mutane suke nema tsira, kuma na duniya da na lahira. To wannan yana samuwa a cikin sanin kai. Idan mutum ya san kanshi, zai samu wannan falala din, zai samu wannan daukaka din, zai samu wannan rabo, zai samu wannan nasara cikin duniya da lahira. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abinda muka ambata, kasance daga cikin ya sanya mu kuma daga cikin wanda za su kasance masu sa'ayi domin ganin cewa sun gano kansu kuma sun samu fa'idojin da suke biyowa akan haka. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.